Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da kuma mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu tsaron mu a jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a Yamaya tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan sazangon FM. A Ghana kuma ana iya jin shirin nan ta tashar Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu haka ko kuma duk lokacin da kuka ga dama. Jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum barkanku da wannan safiya ta Alhamis 23 ga watan Agusta shekara ta 2018 tare da Ladan Ibrahim Ayawa sahabo Imam Aliyu ne a madadin sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin safe daga nan birnin Washington DC ga kanun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya sake maimaita amfani da batun shi ya rufe a matsayin abin da ka iya sa ya samu goyen bayan masu jefa kuri'a. Gwamnatin kasar Afghanistan da Amurka ke goyon baya ta ba da sanarwar cewa ba za ta halarci taron wasu kasashen da za a yi a watan gobe ba. Sabbin takunkuman da ake sa ran Amurka ta sawa Rasha wanda za ta bayyana ranar Laraba zai fara aiki ne nan take.
To, kanun labaran kenan.
Marayi ne wanda suke dauke da sunan Hillary suna amfani da bindigogi AK-47 da aka gansu da mashina sun yi jeri kamar mashin 30 kowa ya dauko mutum biyu kowa da AK-47 rataye za su zo su isko ku ga gari su tarwatsa ku su kama halbe-halbe wanda ya fito su halbe su kore muku dukiyoyi.
Wani dan gudun hijira daga jihar Zamfara da ke zaune a jihar Katsina kenan. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da matsaya kan rikicin siyasa a ƙasar Burundi. Da shi ke yau Alhamis ne, Grace Alheri Abdu za ta gabatar muku da shirin domin iyali. Duka sai bayan kun saurari labaran duniya tukuna.
Masu saurare, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake maimaita amfani da batun shiga da fice a matsayin abin da ka iya sawa ya samu goyon bayan jefa kuri'a na masu jefa kuri'a musamman lokacin yakin neman zaɓe da dama lokacin shugabancinsa. Kuma yanzu haka yana so ya sake dawowa da wannan dabara a zaɓen watan Nuwamba a wajen wani taron yakin neman zaɓe ranar Talata ta gabata a jihar West Virginia. Jim kaɗan da labarin cewa an samu tsohon shugaban kamfe ɗinsa Paul Manafort da laifin a ringizon wasu kuɗaɗe da kuma lauyansa Michael Cohen ya amsa laifinsa gaban alkali cewa ba shakka an kaucewa tsarin amfani da kuɗi lokacin kamfe ɗin shugaban. Wannan ya sa shugaba Trump kokawa a kan baƙin haure musamman waɗanda suka shigo ƙasar ta ɓarauniyar hanya. Yana mai ba da misali da kisan da aka yi wa wani ɗalibi a jami'ar Iowa da ke tuhumar wani bakon haure mara takardun izini yayi kissan. Trump ya ci gaba da cewa yau kuna jin abin da ke faruwa inda wani bakon haure daga kasar Mexico kuma ya aikata wannan danya aiki. Gaskiya wannan lamari ba dadi ko kadan. Kun ga kuma abin da ya samu wannan matar wanda bai kamata a ce ya faru ba musamman a cikin kasar mu. Duk da yake muna da dimbin tasiri amma dokokin mu ba su da kyau ko kadan, musamman dokokin shige da fice sun zama wani abin kunya da kyama. Gwamnatin kasar Afghanistan da Amurka ke goyon baya ta ba da sanarwa jiya Laraba cewa ba za ta halarci taron wasu kasashe a watan gobe ba a kasar Rasha wanda za a tattauna a kan makoman Afghanistan din. Yayin da kungiyar ta 'yan ta'addan Taliban ta tabbatar wa muryar Amurka da cewa ta amince da goron gayyatar da aka bata kuma ta ce za a tura wakilinta a wurin wannan taro. Rasha ko baya ga gayyatar Kabul da kuma 'yan Taliban hawa kuma ta gayyaci wasu kasashe 11 da ke yankin kasar ciko har da China, Pakistan da Iran domin su halarci wannan taron na 4 ga watan Satumba da za a yi a fadar gwamnatin Rasha. Mai magana da ma'aikatan harkokin wajen Afghanistan din Sibhatullah Ahmadi ya tabbatar wa muryar Amurka a ranar Laraba cewa gwamnatin ta yanke shawarar kin aikewa da wakilinta wajen wannan taro da za a yi a Rasha sai dai bai bada kowane irin dalili ba. Rahotanni sun bayyana cewa kasar ta Afghanistan ta yi fushi da matakin da Rasha ta dauka na gayyatar 'yan Taliban ba tare da tuntuɓar ita gwamnatin ta Afghanistan ba. Wannan ne dai karo na farko a cikin shekaru da yawa da kungiyar Taliban za ta halarci irin wannan tattaunawar a hukumance, wanda kuma wannan zai zame wani babban nasara ga harkokin diplomasiyar kasar ta Rasha. Sabbin takunkuman da ake sa ran Amurka ta sawa Rasha wanda za ta bayyana ranar Laraba zai kasance ne karkashin dokar yaƙi da makami mai guba biyo bayan sawa tsohon wakilin na Rasha da diyarsa guba a Birtaniya a farkon wannan shekarar. Wannan takunkumin dai ya fara aiki abinda wasu suka bayyana shi a matsayin wani abin babin yaki na baya-bayan nan da zai dauki lokaci mai tsawo sai dai jami'an kasar ta Russia ko a jikin su game da wannan matakin sai dai ma sun yi kira ne ga abinda ka iya zamewa wani abin damuwa da sanatocin jami'in Amurka suka marawa baya wannan takunkumin wanda a zahiri ya hada da dakatar da shigar da sabbin fasahohin kere-kere zuwa kasar ta Russia yayi karo da suka daga jami'an na kasar ta Russia labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC Wani gungun sojojin tawaye na kasar Sudan ta kudu za su haɗe da sojojin gwamnatin kasar. Wannan ko ya biyo bayan yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla ne a watan da ya gabata tsakanin bangarorin 'yan tawaye da gwamnatin kasar. Brigadier General Chang Garan ya faɗa wa manema labarai a ranar Talata a Juba cewa shi da wasu sojoji fiye da 300 za su haɗe da sojojin gwamnati. Haka kuma mai magana da yawun sojan kasar Brigadier General Raul Kong. Ya tabbatar da wannan labari yanzu haka dai ana sa ran jami'an gwamnati da bangaren 'yan tawayen su sake sa hannu akan wata yarjejeniya a matsayin ci gaba da kammala wannan yarjejeniyar wanda za a yi karshen wannan satin a Khartoum babban birnin kasar Sudan yarjejeniyar da aka cimma a cikin watan jiya wanda ya farfado da shirin samar da zaman lafiya na shekarar 2015 ya kawo raguwar yawan fadace-fadacen da ake samu a kasar ta Sudan ta kudu sai dai har wa yau akwai wasu batutuwa da sassan biyu ba su cimma matsaya a kansu ba misali batun bakin iyakokin su da kuma rawar da mataimakan shugaban kasa guda biyar za su taka a sabuwar gwamnatin hadin kan kasa da za a kafa kwamitin gudanar da jami'ar Democrat ya sanar da hukumar binciken manyan laifuka na kasar wato FBI cewa yayi nasarar tarwatsa wani yunkurin satan bayanai dake rumbun adana bayanai na masu jefa kuri'a Bob Lord babban jami'in tsaro na wannan kwamitin yayi wa shugabannin jami'ar bayani akan wannan yunkuri da aka yi ya dai musu bayani ne a wajen taro da aka yi a jiya Laraba a birnin Chicago Lord ya ce wannan yunkurin ya nuna a zahiri cewa ko da yaushe akwai barazanar da ake fuskanta musamman ma da yake ana don fara lokacin zaben rabin wa'adi sai dai ya ce amma ba za hakan ba zai sa su yi kasa a gwiwa ba sai dai dama tun a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 ne ake ta samun gutsurtsoma akan rumbun tattara bayanai na jam'iyyar Democrat lokacin da Rashida ta samu shiga cikinsa abinda ya haifar da baraka tsakanin 'yan takarar jam'iyyar Democrat su biyu wato Hillary Clinton da Bernie Sanders Rasha ta sha kare ta wannan zargin a duk lokacin da aka tado da wannan batu
labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC Ladan Ibrahim a yau ya gabatar To madalla rikicin yan bindiga a jihar Zamfara ya baza yan jihar zuwa jihohi makwabta rahotanni daga jihar Katsina yana nuni da cewa dubban yan jihar Zamfara suka samu mafaka a jihar sakamakon ci gaba da hare-hare da yan bindigan ke yi wakilin sashin Hausa Hassan Maina Kaina ya hada mana wannan rahoto
Barayi ne wanda take da sunan Hillani suna amfani da bindigogi AKP to saboda haka gan su da mashina sun yi jeri kamar mashin 30 kowa ya dauko mutum biyu kowa da AKP to saboda ratiye za su zo su isko ku ga gari su tarwatsa ku su kama halbe-halbe wanda ya fito su halbe su kore muku dukiyoyi
daya daga cikin dubban dubatan yan gudun hijira da aika-aikar yan bindigar jihar Zamfara ya raba da gidajen su kenan Malam Muhammad Isa shi da sauran dubban talakawan jihar Zamfara da a halin yanzu suke samun mafaka a jihar Katsina ya ci gaba da min karin bayanin hari na babanin da aka yi ana dab da babbar sallah
kun shigo garin mu misalin karfe 2 na dare ba su bar garin ba har sai karfe 4 na asuba kun zo da bindiga irin mai jigida sun aje suna ta halbe yanzu haka akwai kani na mutum da ya ma da suka kashe cikin yan uwana yana da mata biyu da ƴaƴa 10 ana ci mishi malam mamman yanzu haka sai yan uwanmu ba mu san inda suke ba yanzu haka ba mu yi sallah gidajen mu ba dan lokacin da abu iftila'in ya faruwa ci garin sashi sai da mimmi na hawa kabu ya rayu na dauko mayata ta tsuho sosai ba ta juma ba ta gani kwarai haka nan rungumo ne tafi da ita a cikin garin Katsina dan da abun ya faru kuwa ya ce gari ranan juma'a amma mutum shi da bai sanar juma'a a cikin garin
kazalika akwai kalin wasu dubban yan zamfara dake gudun hijira a yankin karamar hukumar kankara dake jihar ta Katsina baban gida Murtala Ganau ne ba jiyau ba
abinda na ganin ma ido na wanda ba labari aka bani ba zaka samu mutane a wuraren wanda har yanzu zaka same su mafi akasarin su mata ne a wurin da kananan yara haka wanda in ka je ka gani gaskiya domin Allah zaka tauta musu
idan na tambayi kakakin gwamnatin jihar Katsina Abdu Labaran Malumfashi ko gwamnatin Katsina ta san da waɗannan ƴan gurin hijiran zamfara masu yawan gaske a jihar ta
gwamnatin jihar Katsina ta san domin kuma ita ta bada wata makaranta a wannan gari inda suke yanzu aka zannar da su banda ma bada makaranta hatta tallafi tana kai musu domin shi gwamnatin da kanshi gwamna Amir Bello mutane jihar Katsina kenan ya kai ziyara tausaya ya bada haƙuri kana kuma ya ba su alƙawarin cewa gwamnati akai akai za ta riƙa kawo musu tallafi kuma ya kira ga al'umma na dake wajen wannan karamin kuma da ba kwamfutar su cewa a riƙa tallafa wa mutanen nan a riƙa taimaka musu
mutum nawa ne suke samun mafaka nan jihar Katsina
to gaskiya ba a iya cewa duk lokacin da wani abu ya san faru na tashin hankali dai sai su tafi wani waɗanda aka sani da waɗanda ba a sani ba dan a lokacin da suka zo akwai mutane sun kai sama da 10,000
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin tuma amin
To a gaida Hassan mai na kaina a daren jiya Laraba ne kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya fitar da wata sanarwa dangane da kasar Burundi inda ya lura cewa ko da shike al'amura sun dan daidaita ta fuskar tsaro a kasar kwamitin ya saki nuna damuwar sa kan yanayin siyasa a Burundi da tafiyar hawainiya kan shawarwarin sulhu tsakanin al'umar kasar karkashin jagorancin kungiyar raya tattalin arzikin kasashe da ke gabashin Afirka da kuma rashin katabus na gwamnati ta wannan fuska ga jimmayali da ci gaban wannan rahoto
Kwamitin ya yi maraba da sanarwar da shugaban Nkurunziza ya bayar cewa ba zai nemi sabon wa'adi a shekara ta 2020 ba, wadda kwamitin ya ce to ana ɗaukan wannan sanarwa a zaman matakin farko na rage zaman ɗarɗar ta fuskar siyasa. Kwamitin ya ce ana buƙatar ganin wasu matakai da za su nuna cewa za a gudanar da zaɓe sahihi a ƙasar. Wakilan kwamitin sulhu sun yi maraba tare da bayyana goyon bayansu ga sabuwar aniyar da kungiyar hada kan kasashen Afirka da ake cewa AU da kuma ta raya tattalin arzikin kasashen da suke gabashin Afirka da ake cewa EAC a takaice suka kudurta na ganin an warware rikicin siyasar Burundi cikin ruwan sanyi ta hanyar gudanar da shawararren sulhu da zai kunshi dukkanin 'yan kasar. Tare da la'akari da yarjejeniyar da aka kulla a Arusha a ranar 28 ga watan Agustan shekara ta 2000 da kuma ta amfani da tsarin mulkin Burundan. Hakanan kuma kwamitin sulhu ya sake nana ta goyon bayansa na aiwatar da shirin sulhu ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa da shiga tsakanin shugaba Yoweri Museveni yake yi. Wakilan kwamitin sulhun sun sake jaddada damuwarsu akan tafiyar hawainiya da ake yi game da sulhun. Suka yi kira ga dukkan 'yan kasar musamman masu ruwa da tsaki da su shiga cikin shirin dumu-dumu ba tare da gita wasu sharuɗa ba. Kwamitin ya jaddada muhimmancin ganin dukkan sassan musamman gwamnatin kasar ta himmantu kan wannan shiri ƙarƙashin jagorancin kungiyar raya kasashen gabashin Afirka. Da ake cewa EAC a takaice kuma a cimma matsaya gabanin zaben kasar da za a yi a shekara ta 2020. Kwamitin sulhu ya sake jaddada cewa shawarwarin sulhu shine kadai mafita wajen warware rikicin siyasa a Burundi. Hakanan kuma kwamitin ya yi kira ga dukkan sassa ciki har da hukumomin kasa da kasa da na shiya dukka su ba da goyon bayan su ka'in da na'in domin tabbatar an samu nasarar shawarwarin sulhu tsakanin al'ummar kasar ta Burundi. Wakilan kwamitin sulhu sun sake nana ta matuƙar damuwar su dangane da ƙara tabarbarewar yanayin rayuwa da ta shafi kusan mutane 180 da suka rasa muhallinsu, amma har yanzu suke cikin ƙasar da mutane 3,600,000 waɗanda suke buƙatar a tallafa musu, da kuma 'yan ƙasar kusan 400,000 da ke zaman gudun hijira a ƙasashe makwabta. Kwamitin ya yaba wa ƙasashen da suka karɓi waɗannan mutanen, kuma suka ce ƙasashen su tabbatar da cewa koma mutanen zuwa Burundi ya kasance abu ne da suka nuna sha'awa, wanda kuma ba zai shafi lafiya da rayuwarsu ba. Wakilan kwamitin sun sake tabbatar da matsayinsu ta mutunta ɗiyocin Burundi bisa sharaɗin Majalisar Ɗinkin Duniya. Sun sake bayyana fatar zaben ƙasar da za a yi a shekara ta 2020 zai kasance sahihi cikin lumana, tare da sakarwa mata mara su shiga cikin harkokin siyasar ƙasar sosai. Haka kuma sun nuna buƙatar samu ci gaba ta fuskar siyasa da mutunta 'yancin bil'adama, musamman haƙƙin ɗan adam na walwala da cuɗanya da faɗin albarkacin baki da na ƙungiyoyin farar hula. Kwamitin ya ce 'yanci da walwala irin waɗannan su ne za su kai ga an samu gudanar da zaɓe ingantacce kuma sahihi.
Ruwan da Burundi maza je ne sun ɗau 'yanci na su 'ya'ya ne, daman asalinsu iri ɗai ne, mun gan ku agwame ta gwaye ne, daɗin ku kukula zumunta ne, zancen haɗa kai muka neme ku na Afirka ku kawo karanku, shi a girma da mutuncinku, Afirka ƙasar ku halalinku.
Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC, yanzu ƙarfe 1:17 na dare. A gyara zama ga Gidas Alheri Abdu da shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka don ka goyi ba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Kace wallahi irin wannan wanda suke kwasowa mutane ne su kawo su a yi musu romon kunna mai kizan dan jagale, ga kudin da za a ba su, ga aikin da za a yi, wa'ansu ma sharan harmi ake cewa suke, ba kuma sharan harmi bane, tsakani da Allah wahala ne kawai ake ba su.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Muna kuma fata al'umma musulmi sun kammala bukukuwan sallar laye lafiya. Yau shirin domin iyali yaya da zango a ƙasar Saudiya, sai dai ba batun aikin haji za mu taɓo ba. Wannan karan za mu taɓo wata matsala ne da aka daɗe ana ambato, sai dai kawo yanzu babu takamamman matakin da aka ɗauka na shawo kanta. Wato batun jan ra'ayin mutane, musamman mata da 'yan mata, su tafi ƙasar Saudiya da nufin neman ingancin rayuwa, sai dai idan suka isa wurin sai su tarar, ba haka wannan lamari yake ba. Wakilin Lamido Abubakar Sokoto ya yi kicibis da wannan lamari yayin aikin haji da ya je, ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Ni sunana Idris Sulaiman Muhammad, ɗan lokacin arziki Makka, zai kawo shekara 15. Na ina roƙon mutane masu tahowa su yi hatara, ni roƙon bakan da suke ji ba haka, don mutum an ce ana samun kada ko ana aiki kada, to wajen a wala ƙarya ne. Mun nuna mu labari, akwai matan da ake ɗaukowa 'yan kamfani, ana kawo su na, wasu suna wajen iyali, wasu suna wajen damma, an baza su a gidan badawa, ko haji ba sa. Kuɗin da aka zuba wannan ne sun ƙare, kuma wanda Allah ya sa ka gudu, kuma na ga ɗaya. A cikin mugun hali, cikin mugun hali na gari, wanda suka zo kamar ta ɓangaren Igama da kuma wanda suka je haka gurin da ake ɗauka 'yan aiki, a ɗauke su aiki a je a wahalar da su. Duk kowane kashi biyu ne, wasu a yi musu Igama kamar irin a dinga ba mu wahala. Tun da na zo ba da an ban kuɗin na dai, na yi wata biyu a gida na dawo, sau wata na 10 tun da na dawo nake ɗauki ba a ban kuɗin ba. Yanzu ma neman haƙƙin kuɗin ne na zona.
Ƙara
na kawo. Ita hukumar tana tsaya. Muke fata ta nuna baduna an Allah sa. Bayan an kai mu Igama, an mun kuɗi na hayi, shi ya jefar da ni, ina buga man ma waya bai daga.
Shi ba larabe ne ko?
Ba larabe ne, bai daga waya. Kuma shi a nufi kawai an gama na an cikin. Wannan kuɗin da zai banya ci, wata 10.
Mutum da ya ukuba da waɗannan mutane da ake safara tasu da suka hada da maza da mata da tuni ya game ko ina musamman kafafen yaɗa labarai da kuma dandalin yanar gizo wato social media inda ake ta aikewa da sakonni da hotuna da bidiyo kan yadda ake ɗauko halin da waɗannan da ake safara suka shiga wani da ya dade a ƙasar ta Saudi Arabia ya shaida min cewa lalle wannan lamarin na faruwa kuma shi ganauni yace
sunana Muhammad Tahir Adam Najeriya a takaice dai na kai shekara 44 ko da 5 birnin Saudiya wallahi to a gaskiya abubuwan da ake kan ba da dai bane saboda alhalin za a yi musu roman kunna mai kisan dan jagale za a ce aiki za a kawo su a ce za a ba su real 2000 ko 3000 a kawo su nan shi kuma aikin da ake sa su ba shi suke yi ba mace sai ta ji wuya ma take gudu dan kwanan nan ma akwai wani ana ce masa Alhaji Kabiru na zo na samu bakuwa nace Alhaji Kabiru bakuwa kai sai ya ce eh ba shakka bakuwa ne amma fa irin wanda ake kawo su ne daga Najeriya su ce Laraba za su yi wa aiki za a ba su kuɗi masu yawa to in suka ji wala gudowa suke to ita ma sai ta gudu da ta gudo sai ta zo ta ce daga Madina ta gudo ta zo Makka yan uwanta ma ta samu yan umara ta shiga motar irin yan umaran nan suka taimaka mata suka kawo ta Makka to sai Allah ya sa da yake Alhaji Kabiru sananne ne yana saida yana da kantin saida a tumfuna da shaddoji duk dai ya dina haka
a jidda ku anan Makka
anan a can Makka eh to shikenan sai ce bayar Allah ba kwace ke eh ba kwace ne sai ce to san da zuwa tace da Allah Alhaji tambaya nake Hausawan ni na ji Bahaushe ne kai Hausa jaha kake ne sai ce mata jahar Jiga nake dan Allah ina so a sama mun yan uwa na wanda yake na Kano a yaka sai tuma take ina so na samu yan uwa na Kano mu yi magana da su ke kuma daga ina kike tace wallahi irin wannan wanda suke kwasowa mutane ne su kawo su a yi musu romon kunna mai kizan dan jagale ga kudin da za a ba su ga aikin da za a yi wa'ansu ma sharan harmi ake cewa suke ba kuma sharan harmi bane tsakani da Allah wahala ne kawai ake ba su bauta dai irin yanda ka sani irin na bayin da haka ake sa su to mace ba ta saba da wannan bauta ba mu yan Najeriya ne muna da dukiya a ƙasa muna da arzikin ƙasa kuma gashi nan abubuwan ne dai malam kai dai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda alhalin gaskiya ko Balarabe ne in kace masa dan Najeriya ne kai zai ce ah me ya zaunar da kai anan sai ka ce yi kaddara kasar ku da dukiya ce to akwai magabatan wanda yake azzalime ne fi sabilillahi mu yanzu sai mu yi wa Allah godiya wannan mata malam muna tare da ita da Alhaji Kabiru sai ta ce wallahi kawo ne aka yi azaba ne kawai ya kore ni a gidan aikin Laraba wannan to kin zo gida ta ce yanzu ni da na ganku kamar na Najeriya nake ji wallahi shikenan sai muka ce sai ya ce to masha Allah aka soyo mata abinci aka kawo mata ta ci shikenan sai ya ce to ga wannan ma'aikatin jaliya ne ko da yake baki san jaliya ba aka ce ma'aikata ne na wanda suke kula da yan Makka
ganin dai wannan lamarin ya dauki shekaru da dama yana faruwa ba tare da daukar wasu ƙwararran matakai ba shin ko hukumomi sun san da irin wannan matsalar na tattauna da karamin jakadan Najeriya da ke birnin Niger da ambasada Muhammad Sani Nusa
wanda suka zo aiki wani lokaci gaskiya halin da suke samun kansu a wajen aikin ba daɗi daga rahotanni da muke samu a dalilin haka ne ma yanzu kwanakin baya na tura wasu officers nawa biyu zuwa Abha inda aka samu bayanin irin wannan abu an kawo su 'yan mata ƙanana ana wulakanta su a dalilin haka su wannan ofisa na suka je suka samu kamfanin da ya kawo su. A dalilin haka yanzu mun rubuta rahoto aikan gida akan cewa ga fa abubuwan da ke gudana. Muna so tun daga gida a dakile abin kar a bari su ɗan matan masu ban Najeriya balle su zo nan a wulakanta su ko kuma su sha wahala.
Batun safarin mutane kama daga maza da mata daga cikin tarayyar Najeriya zuwa kasashen ƙetare lamari ne da ya dauke shekaru da dama, kuma jihar Edo da ke yankin Niger Delta kusan ita ce a gaba-gaba wajen samar da waɗanda ake safara ɗin, musamman mata wanda aka ɗauko domin kai su ƙasashe daban-daban ba'ada bayan irin su Dubai da ƙasar Saudiya da damansu sukan tsallaka zuwa Turai da Asiya, waɗanda kuma ta dalilin haka ne wasu kan rasa rayukansu saboda azabar tafiya. Mafi yawancinsu suna tafiya ta ƙasa ne, wasu kuma ta jiragen sama. Da dama dai na ta kiraye-kiraye wajen ƙoƙarin ƙarfafawa hukumar nan ta yaƙi da safarar mutane wato NAPTIP domin ganin cewar ta yi namijin ƙoƙari wajen daƙile wannan al'amari ka'in da na'in.
To ba 'yan Najeriya kaɗai suke shiga wannan matsala ba. Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa, za ku je da lamarin yake a jamhuriyar Nijar da kuma matakan da hukumomi ke ɗauka na shawo kan matsalar. Kafin nan, a madadin wakilin Mulamido Abubakar Sokoto da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin alheri, ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadihin duniya. Mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayu.
To a gaida Grace Alheri Abdu da tawagarta ana tare da sashin Hausa na Murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe 1:27 a gyara zama ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya sake maimaita amfani da batun shiga da fice a matsayin abin da ka iya sawa ya samu goyon bayan masu jefa kuri'a, musamman lokacin yakin neman zabensa da ma lokacin shugabancinsa. Kuma yanzu haka yana so ya sake dawowa da wannan dabara a zaben watan Nuwamba a wajen wani taron yakin neman zabe a ranar 30 ta gabata a jihar West Virginia. Jim kaɗan da labarin cewa an samu tsohon shugaban kamfe ɗin Paul Manafort da laifin a ringizon wasu kuɗaɗe. Boyayyen shugaban nan na kungiyar 'yan ta'addan IS ya fara magana bayan an kwashe kusan shekara guda ba duriyarsa a bainar jama'a, kuma yana kira ne ga magoya bayansa da su ƙara daurewa ranar bakin ciki na nan zuwa ga abokan gabarsa. Kafan sadarwar Al-Furqan ta kungiyar ta 'yan ta'adda ita ce ta fitar da wannan sanarwar mai tsawon minti 54 wanda ake cewa Abubakar Al-Baghdadi ne ya yi shi. Taken jawabin ko shine ku bada sadakar yin nasara ga marasa lafiya a ranar Laraba. A cikin sanarwar da yayi gaisuwa ce ta musamman domin bikin sallah babba wadda ake ci gaba da gabatarwa a sassan duniya daban-daban. A cikin wannan satin kana ya buƙaci magoya bayansa da kungiyar Tayes da karsu kasa a gwiwa. Hawa kuma ya shaida wa magoya bayansa cewa Amurka ce ke durƙushewa amma ba kungiyar IS ba. Gwamnatin kasar Afghanistan da Amurka ke goyon baya ta bada sanarwa jiya Laraba cewa ba za ta halarci taron wasu kasashe a watan gobe a kasar Rasha ba wanda zai tattauna akan makomar Afghanistan din. Yayin da kungiyar 'yan ta'addan Taliban ta tabbatar wa muryar Amurka cewa ta amince da goron gayyatar da aka bata, kuma ta ce za ta tura wakilinta a wurin wannan taro. Rasha ko baya ga gayyatar Kabul da kuma 'yan Taliban, hawa kuma ta gayyaci wasu kasashe 11 da ke yankin kasar ciki ko har da China, Pakistan da Iran domin su halarci wannan taron na 4 ga watan Satumba da za a idan Allah ya kai mu. Sabbin takunkuman da ake sa ran Amurka ta sa wa Rasha wanda za ta bayyana ranar Laraba zai kasance ne a ƙarƙashin dokar yaƙi da makami mai guba, biyo bayan sa wa tsohon wakilin Rasha da haɗiyarsa a guba a Birtaniya a farkon wannan shekara. Wannan takunkumin dai ya fara aiki abinda wasu suka bayyana shi a matsayin wani babin yaƙi na baya-bayan nan da zai ɗauki lokaci mai tsawo.
To madalla da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci, sai can hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasawa ba. Kamar mu sallama da ku, muna miƙa gaisuwar barka da sallah ga mai martaba Alhami don Adama Dr. Muhammad Barkindo Ali Mustafa da majalisarsa, da kuma mai martaba Sarkin Misau Alhaji Ahmed Sulaiman, da fatan an yi sallah lafiya kuma Allah ya maimaita mana. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Aya wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Chubahiro Diodo ne da ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu, da ma engineer Daryl Smith da ya rika masa, anan ne sahabu Imam Ali Zan da aka taya in sallama da ku, mu zama lafiya.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.